Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a, assalamu alaikum. Barkanmu da asubahin ranar Talata 26 ga watan Disamba. Da fatan al'ummar Kirista an yi bukukuwan Kirsimeti lafiya, Allah kuma ya sa mu gano baɗin baɗaɗa. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Sojojin Najeriya sun ce sun tarwatsa wani yunkurin kai farmaki na mayaka Boko Haram. Mayakan kungiyar Al-Shabab na Somalia kuma sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane wanda suka zargi da leken asirin su. Isra'ila kuma murna take na kudirin wata ƙasa ta biyu da za ta biyo sawun Amurka ta maida ofishin jakadancin ta zuwa birnin Kudus.
To kanin labaran kenan, za a ji cewa an kafa dokar ta ɓaci a ƙaramar hukumar Buhari da ke Abuja Najeriya bayan mutuwar mutane uku saboda
wasu 'yan zaune gari banza suka amfani da wannan dama suka shiga gari suna ta kone-kone inda ma har suka kai da kona wato shi kasuwan garin Buhari.
Za kuma a ji cewa bayan 'yar lafawa miyagu sun sake ziyartar jihar Niger Najeriya.
Ko a jajin birnin Kirsimetin nan ma wasu 'yan bindigan ɗauke da makamai sun auka a garin Fandogari.
Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sakkwato na tafa da shirin nan nasa na tsaka mai wuya, inda za a ji babi na ƙarshe na bugawar da ake yi kan siyasar jihar Taraba. Amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Najeriya sun tarwatsa wani yunkurin kai harin ta'addanci da mayakan Boko Haram suka shirya kaiwa a Maiduguri a jiya Litinin. Labarin da ya jefa mazauna yankin cikin fargaba ya kai su ga arcewa domin ceto rayukansu. Jami'an sojan ba su yi ƙarin bayani a kan wannan yunkurin ba. Amma kuma shugaban wata ƙungiyar 'yan sa kai ya faɗa wa kamfanin dallancin labaran Faransa cewa mayakan sun yi amfani da jerin gwanon motocin fararen hula ne suna nufin kai hari a kan wani shingen binciken sojoji a wajen Maiduguri inda suka buɗe wuta a kan sojojin. Su kuwa sojojin sun mai da martani da nasu bindigogi kuma sun samu ƙarin wasu jami'ai daga cikin Maiduguri da suka kawo musu ɗauki inda 'yan ta'addan suka arce da motocinsu. Yanzu dai ba a tantance asarar rayukan da aka yi a cikin wannan fadar ba.
A wata sabuwa kuma, mayakan Al-Shabab na ƙasar Somalia sun zartar da hukuncin kisa akan mutane biyar ciki har da wani matashi mai shekaru 16 da suke masa zargin ɗan leken asiri ne na ƙasashen Kenya da Amurka da kuma Somalia. An kashe matashin ne da sauran mutane hudun a gaban jama'a ta hanyar bindige su shekaran jiya Lahadi a garin Idali mai tazarar kilomita 60 daga kudancin Baidoa. Bayan da wani alƙalin ƙungiyar Al-Shabab ya yanke masu hukuncin kisa bisa amfani da laifin wato ansa laifukan su da suka aka ce sun yi. Al-Shabab dai ta kashe jumlar mutane 22 a wannan shekarar, 9 daga cikin su an kashe su ne bisa zargin leken asiri, kana sauran kuma akan laifukan da suka hada da faɗe da luwaɗi da kuma sama da faɗi da dukiyoyi. Ƙungiyar mai alaƙa da Al-Qaida ta yi shekaru da dama tana yunkurin kifar da gwamnatin Somalia domin ta samu damar girke tsarin shari'ar Islama a ƙasar.
Isra'ila ta yi marhabi lale da shawarar ƙasar Guatemala na bin sawun Amurka wurin ɗauke ofishin jakadancinta daga birnin Tel Aviv ta mai da shi zuwa birnin Kudus. Allah ya albarkace ka abokina, shugaba Morales, in ji Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a wata sanarwar da ya fitar a kan shawarar da takwaran aikin nasa na Guatemala Jimmy Morales ya ɗauka. Ya ce ƙarshenta sauran ƙasashe ma za su biyo sahu wurin amincewa da birnin Kudus kuma su maido da ofishinsu na jakadanci a can. sai dai kuma hukumomin Falastinawa sun la'anci wannan matakin da Guatemala ta dauka, inda a cikin wata sanarwa wanda ma'aikatan harkokin wajen Falastinu din ta bayar ta hannun kamfanin dillancin labaran Faransa take cewa wannan wani abin kunya ne da ya saba wa doka kuma ya saba wa bukatun shugabannin majami'u a birnin Kudus. Kazalika ma ya saba wa kudirin babban taron Majalisar Dinkin Duniya wanda ke Allah wadai da amincewar Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Haka hukumomin Filipino sun ce ma'aikatan kashe gobara sun gano dukkan garwakin mutanen nan 37 da suka makale a cikin wata kasuwar zamani wadda ta kama da wuta a birnin Dabowa dake kudancin kasar. Wutar ta tashi ne ranar Asabar, amma tsakanin tsananin zafi da hayaki mai yawa suka hana masu kashe gobarar shiga su kwaso garwakin har sai jiya Litini, inji magajiyar garin Dabowa Sera Duterto Carpio. Hukumomin sun ce waɗanda suka mutu suna yi wa wani kamfanin Amurka aiki ne a cikin kasuwar.
A ƙarshe kuma wasu bahara a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo sun ƙona gidan gona mallakar shugaban ƙasar Joseph Kabila Kurmus a jiya Litini, kuma suka kashe wani ɗan sanda. Kabila ba shi a cikin gidan da ke kusa da ƙauyen Musinene lokacin da aka kai wannan farmakin, kuma har yanzu ba a gano yadda aka kashe jami'in ɗan sandan ba. Yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin cinnawa gidan gonar wuta, amma wani jami'in soja ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa ya ɗora laifi a kan ƙungiyar mayakan miyamiya, yana cewar sun lalata gidan kafin su ƙona ta. Kasar DR Congo ta jima ta da afkawa a cikin rudanin siyasa akan kin amincewan shugaba Kabila ya sauka daga mulki. Wa'adinsa na biyu kuma na ƙarshe ya ƙare ne tun cikin watan Disamban shekarar 2016, sannan kuma an kasa gudanar da zabe da ya kamata ya a cikin wannan shekarar 2017. An sake dakatar da zabe zuwa akalla shekara gudanan gaba, lamarin da ya fusata kungiyoyin yan banga na kasar.
Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ministan birnin da kewayen na Abuja ya yi shelar kafa dokar ta ɓaci sanadiyar wani tashin hankali da ya sanadin mutuwar mutane uku baya ga salwantar ɗumbin dukiyoyi. Hassan Maina kaina gare ka.
We have decided to impose a curfew starting from 6 p.m. today till 6 a.m. and this curfew would be on
Minister Babban Birnin Tarayyar Najeriya kenan Muhammad Musa Bello ya bayyana dokar hana fita daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe har sai abin da hali yayi a karamar hukumar Buhari da kenan Abuja, biyo bayan wani kazamin rikici ya haddasa kone-kone a garin
snowballed into this massive destruction of a very important economic target in this city.
Lokacin da na isa garin na Buhari a daren jiya, jami'an tsaro sun hana shiga ko fita daga garin, amma a daren na jiya kakakin ministan Abuja Abubakar Sani ya min karin bayani.
Jiya da daddare wasu matasa guda biyu suka samu rashin jituwa tsakaninsu, to ɗan kungiyan matagari ne wanda yake cikin shagulgulan da suke na wannan biki na Kirismeti, suka samu rashin fahimtar juna inda har ya kai ga ɗaya daga cikinsu ya daɗa ma ɗayan wuka. Wannan al'amari shi ne kai ga rasuwan shi wanda aka daɓa ba wukan nan. To a daidai lokacin da hukumomin birnin tarayya tare da goyon bayan jami'an tsaro suke kokari su tabbatar da cewa sun shawo kan wannan al'amari, ka tabbatar da cewa an damƙe waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki, sai kuma wasu 'yan zaune gari banza suka amfani da wannan dama suka shiga gari suna ta kone-kone inda ma har suka kai ga kona wato shi kasuwan garin Buhari.
Ko da baya ga kona babbar kasuwar garin Kurmus an kuma yi hasarar rayuka.
Ciwon da aka daba mauka Allah ne shi rasuwa da safin nan. Sannan kuma bayan haka akwai mutum biyu wanda rahotanni suka tabbatar da cewa su ma sun rasa rayukansu. Ka ga gurin mutum ke komai ya nufa jami'an tsaro suna nan suna kula da shige da fitan mutane.
Kakakin ministan Abuja Abubakar Sani, DSP Anjigur Yamanza shine kakakin headquarter yan sandan babban birnin tarayya Abuja.
Yan sanda suna kan sintiri wanda cewa mutane babu wani abu kan kara faruwa ba.
To yanzu ko kun kama waɗanda suke da hannu a cikin wannan rikima?
Muna da kan bincike.
Amma ba ku kama kowa ba?
Ka san ina ba kai faru amma fi amfani a irin wannan abun shine abin da za a samu kan da sin ba. Sannan na ji kwaran fara bincike ne mu gani meye ya faru kuma mutum suna cikin su kasa aikata wa ina hubun. Ya tun da gidan gaba duk wannan zamu yi shuna.
Waya wargarin yau Talata ne kuma za a ci gaba da samun ƙarin haske akan wannan rikici. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan daga Abuja kuma bari mu dan zakuda amma kaɗan zuwa cikin jihar Niger. Inda bayan sun dan lafa na wani dan lokaci sai kuma gashi masu sace mutane da sauran miyagu sun sake durowa jihar. Musafa Nasiru ba tsari gare ka.
Ko a jajibirin Kirsimatin nan ma wasu ƴan bindigan dauke da makamai sun auka a garin Pando gari dake yankin karamar hukumar Rafi inda suka hallaka mutane uku tare da yin awan gaba da wasu mutane guda biyu. Kamar yadda wani mazaunin garin ya shaida min ta wayar salula.
Sun zo da bindigogi ta alƙalami a lokacin da suka halge wannan mai shayin da ke gidan mai kuma wasu mutane guda biyu.
To amma kakakin ƴan sandan jihar Niger Mr. Peter Sunday ya ce a iya sanin su mutane biyu ne aka harba. Daya ya mutu ɗayan kuma na kwanci asibiti yana karɓar magani. Wani ɗan asalin yankin Muhammadu Bello mai kujeri ya ce lamarin ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una.
Abin da yake faruwa game da tsaro a halin da ake ciki muna kira ga gwamnatin jihar Niger ta ɗauki matakai wanda suka kamata. Saboda yanzu halin tsaro ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda misali kamar yankin Pando gari zuwa Alawa, yankin Sarki Lamban, Sarkin Fawa zuwa mararaban hanyar Kaduna, abin ya kai inda za a ce sai dai addu'a kuma da ƙarfi na shigowar gwamnati ta taimaka ta shigo da jama'an da ke wurin su taimaka ma gwamnati su taimaka ma hukumar tsaro.
Babban daraktan ƴan agajin Izala a Najeriya injiniya Mustapha Imamu Sitti wanda ya samu lambar yabo daga jami'an tsaro da wata kungiyar wanzar da zaman lafiya a Kaduna a ƙarshen makon nan da ya gabata ya ce suna taimakawa jami'an tsaron wajen samun bayanai.
Mun ƴan sanda da soja da sauran jami'an tsaro kusa da jama'a. To zaman mu tare da jama'a ya sa kamar yadda muke a masallatai ya murin karantarwa da sauran su jama'a sun fi sauraron mu. Fiye da ainihin ƴan sanda ko sauran jami'ai da yake tare da su. Wasu labarukan ko wasu abubuwa na abin da ya shafi zaman lafiya an fi samun shi ma a wurin mu da muke tare da jama'a.
A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta himmatu wajen taimakawa jami'an tsaro a kan sha'anin tsaron domin kare lafiyar jama'a. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Isa Ladan.
Zuwa yanzu mun ba da motoci na tsaro kusan 90. Yan sati da ya gabata mai girma gwamna ya kaddamar da wasu motoci na musamman wanda yake ai musu launi na Joint Task Force Operation Zuma.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Haka kuma a gaida Mustapha kafin mu ci gaba ga wannan.
Shi shugaban kasan babban abin da zai jajirce akan wannan saboda yawan mutuwa da ake yi akan wannan hanya saboda ta lalace. An yi hanyar nan ta shekara 20, yanzu hanyar nan shekara 30. An yi bridge da ita, an yi watsi da ita. Ka zo ka kashe taya kai asara. Ɗan bashi su kama ka kai asara jininka ko jikinka. Shine abin da shugaban kasa ya kalla ya tausaya za a ba Julius Baga ba wai za su yi gyara bane na kuskure ba. Cike rabuka a'a za su farje ne baki daya su sake yin sabuwa gar.
Tabdi. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi a ji shin kowace hanya ce haka. Yanzu kam bari mu zakuɗa gefe guda Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a shirin Saka mai wuya. Yau ne muke kammala muhawarar da muke akan harkokin siyasar jihar Taraba, saboda haka ba tare da bata lokaci ba za mu maida ku ga hannun shi Ibrahim Abdulaziz wakilinmu wanda ya dauki muhawara din ya ƙara samun abin da ya rage.
Duk abin da yake faruwa na shugabanci ne kawai bai da kyau. Idan shugabanci yana da adalci ba wanda zai fada dan uwansa. Ni na yi girma a nan Jalingo tunda nake yanzu shekara na kusan 60, ban taba jin an yi rigiman kabilanci ko na addini a muri inda na yi girma ba. Ba wanda zai gome, ba wanda rera wuri don saboda wannan yana bai da shi ba. Amma duk harkan neman mulki da sauran duk ya kawo wannan damuwa din. Kuma kowa yayi gaskiya, ya ji tsoron Allah. Don saboda duk ba ji tsoron Allah ba, ba za a zanna lafiya ba.
To lalle kuwa yanzu menene dawun a ce ka bude ido, ka rufe don ka bude ido, me kake fatan tara ba banda siyasa?
Zaman lafiya da ci gaba. Yanzu gashi shugaban kasa ya gama mana komai. Wannan Mambila hydroelectric power da ya sani mana nan shi kamar arzikin taraba, kaga za a sake hanyar nan da kyau, za a bunkasa ai harkokin gona, ma'aikatan mutane za su samu aiki, ba abin da ba za mu samu ba, tourism komai da wannan, kuma arziki zai zo. In kana so kai kamfani ma inda ka samu wutar lantarki akai akai, za ka zo ka kafa shi a taraba. Don haka yanzu bai saura kuma, da yake wannan dama abin da muke kuka da shi an yi shekaru tun 40 da wani abu ana fa mambila, amma yanzu APC gwamnati ta kawo, don haka alhamdulillah.
To yanzu da Alhaji Inuwa Bakari ka rufe don ka bude, menene fatanka kake so ka ga taraba?
Fata kamar yadda shi ya riga ya faɗa, amma kuma na so in ga maka cewa issue batun yanda yake magana cewa rashin zaman lafiya ko wani tashin hankali a jiha, to wannan rashin shugabanci ne, ba haka bane? In dai haka ne, dan APC suke da yawa a plateau yanzu, nan APC suke
yawa.
Ina so nan mai da wannan mutane dai APC suke, APC suke tashin hankali yana da wurin a Benue, APC ne a Kaduna, APC ne. So don kawai gura daya kawai a nan tarawa, cewa an dai haka ne, da APC suka fi mu ne, don ta yake gwamnati nawa suke cikin wannan halin yanzu. Ni abin da ya faɗi gaskiya ne, idan dai da Abu Rayu ce ga Abu kaza ne, wallahi zaman lafiya shi ne komai. Ya kamata a san wannan, kuma mu abinda ma shi gwamnati ya taho da shi kenan, ya ce a ba shi zaman lafiya, a ba da wani more na abin na siyasa.
To a gaishe ku malamai. To Ibrahim Abdulaziz ya kawo wani sabon salo a cikin wannan shiri, domin a shi lokacin da suke gudanar da wannan muhawara a can Jalingo, akwai mutane zaune a nan suna kallon su, wato shaidu kenan daga bangarorin APC da PDP din, wanda kuma a ƙarshen tattaunawa su da su wanda ya hirar da su ya nemi ra'ayoyin jin su wanda suke zaune a cikin zaurin da yake, su ma kansu ra'ayoyinsu sun sha bamban. Ga wasunsu.
Alhaji ya suna?
Sunana Ilyas Mu'azzu Shagarda.
To a ya kaga kamulu da gwamnatin nan?
To ai daga bayanai da muka saurara, da kuma mu 'yan taraba ne, abubuwa da muke gani idan aka aje son zuciya, ai gwamnatoci a taraba ai ya me yayi, mun ga abun da yayi, especially hospital shi yayi, airport da ake gadara da ita shi yayi, an zo dan baba ya karba duk hanyoyin da ke cikin garin nan, dan baba ne yayi kwalta, mun gani dan baba ya bada aiki ai hanya daga Jalingo zuwa Gembu, bai karasa ba, ya samu kansa cikin hatsari wanda har ya zama sanadin rasuwarsa. Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Mataimakinsa ya zama acting governor, Garba Umar UTC, ya ci gaba daga inda dan baba ya tsaya, aka karasa aiki, ana tafiya, aiki ya je kusan karshe, shi ma adadinsa ya kare, sannan Sani Abubakar ya zo ya karba. Da karban Sani Abubakar, sai wata shigantaka ta shiga gwamnati na PDP, wanda ta samu kamar jam'iyyar PDP.
Okay. To kai dan APC ne kenan?
Warai da gaske.
To dole ne lalle ba ka yaba
ba. Ba wai ba zan yaba ba. Ai magana ta gaskiya ita ce gaskiya. Yauwa, idan ka ga gaskiya ka faɗe ta komai ɗacin ta.
Menene matsalolin gwamnatin nan?
Matsalolin gwamnatin nan, na farko rashin biyan bukatun ma'aikata, duk wanda ya mulki, ni na rike karamar hukuma. In kana so ka gama lafiya, ka tabbatar ka biya albashi. Albashin ma'aikaci guda ɗaya nan da kake gani yana zuwa ga ma'aikata talakawa 20, kowane ma'aikaci yana taimakon talakawa 20 a bayansa. Da zaran baka biya wannan ba, ka rindarin waɗannan talakawan fa cikin wani kunshi na rayuwa. Na farko kenan. Sannan na biyu, ba aiki kwata-kwata. Ba wai kuma ba kuɗi ba. An bada abin nan Paris Club din nan so uku. Sannan an bada abun nan bailout so biyu, dukan mu shaidu ne. Akwai bashi da aka karba a Zainab Bank biliyan 20, wanda record din na hannun mu. Ba aikin da aka yi kwanan nan, an House of Assembly ta bada approval na biliyan 2, an karbe su akan za a biya albashi da gratuity. Shiru kake ji, mala ya ci shiruwa. ba biya gratuity ba
wata biya dai ma'aikata
kenan eh a biya ma'aikata yanzu ma'aikata za su kabar aiki mutuwa suke yi
to Allah kyauta eh talajiya suna sannan me zaka fa kan tarabaka
suna dan ladi sabo to taraba
ya hango kamunu da yi ana samu nasara koko
samu nasara sosai muna sa taraba tana samu nasara a wannan gwamnati na diuretics kuma tana kokari don tun lokacin da ta shigo a wannan gwamnati ta samu bashi a kasa wajen almost 19 billion kuma a lokacin ma an fara kasa biyan albashi to ka gani da yazo ya kace yana kokari kuma a yanda da shi fiyaro namu yayi magana game da batun salary magana salary ko baya biyan salary yana biyan salary issue ne is that akwai waransu ma'aikata yan bogi suna cike a cikin civil servants so yanzu shi ne aka nada committee ya tantance kuma an tantance din kuma kowa dama ana table payment inda ana samu ana cin kudin gwamnati daro ya kawo ya ce dole ai e-payment a e-payment nan waranda su dama suna cin kudin ba su samu dama sai suna ta dagula al'amuran din kuma aka ga ma in kai ma'aikaci ne wanda ka san cewa eh kai ma'aikaci ne ka je ka bude bank account da BVN ka je ka yi duk waranda sun rasa kudi yan bogi ne kuma waranda kuma sun kuskure su ma'aikata ba BVN ba su yi ba kuma mutum da sunan shi kamar yanzu ni sunan dan ladi inje in kara dan ladi da sabe ka gani ba ne bane ina je ina da account na dan ladi sabo na je kuma a sunan inda aka dauki wanda aka dauki na yake a ce dan ladi sabo bala ka gani automatic a banki ba za su yadda ba
to gwamnatin Daniel ta kawo ci gaba kenan
ta kawo ci gaba mana don ga ayyuka wanda take yi ga biyan duk abubuwan da suna magana wai bailout da mai da sauran suna ai bailout nan ba ko kuwa tana dauki kudi tana sa a jiwo tana aikin gwamnati ne da shi so duwaka nan tana kokari tana aiki sosai
to Alhaji ya sunan sanan da abun kai ɗan siyasa da mun a tambaye shawara kare wani shawara ka ba ɗan siyasa tara ba amma da farko suna
to sunana Alhaji Bello Badaware to shawara dai da zan ba wa mu ɗan siyasa mu na Taraba shine mu sani cewa shi gaban Taraba ya ta'allaka ne a gare mu musamman mu ƴan siyasa a kowanne da suke zuwa tsaya zabubuka waɗansu ba ƴan siyasa bane muke yin tallin su don haka yanzu ina jawo hankalin duk mutumin da yake APC da PDP da sauran jam'iyyu do Allah do Annabi mu maida hankali wajen abinda zamu yi tallin sa do abinda baka san shi ba karka yi tallin sa yanzu abubuwan da ake magana ita kamar yadda shi wanmu anan Alhaji Yuno Bakare yake magana nasu a PDP da muke APC gabaki daya ba abinda ya kamata mu yi shine mu maida hankali mu rumishi mutane talakawa musamman mu da muke siyasa shekara 30 zuwa 25 da ya shige mu ake jira mu zo da abinda ya kamata mu gaya mutane don haka su ma da suke PDP su dubi abinda suke tare da shi yanzu su gawa kansu gaskiya anan ayi magana an faɗi abubuwan da kowane wanda suka zama gwamna Taraba kowa ne ne an ga abin da yayi alal hakika kudin da ake maganan nan yanzu maganan da ake abin da nyame yayi kudin da nyame ya samu a shekaransa 8 shekaransa 10 ya raba na Darius guda in ya shiga zai shiga cikin kudin Darius 10 amma mun ga abin da yayi kowa da abin da yayi mun sani abin da aka siya a zamanin da Joli naira 10 yanzu naira 30 ne
me za a yi domin a samu zaman lafiya Taraba
to abin da za a yi dai shine kamar yanda ake magana shine a ko ina ba Taraba ba a duniyar nan wallahi ba mu da matsala even a Najeriya na ko ina abin da ake yi yanzu ko magana cewa rarraba kasar na kuma wannan ba da mun kasani shugabanni ne kawai shugaba ne kawai in kun samu shugaba mai adalci ina tsammani za a zauna lafiya ba wanda zai duk mutumin da kaga yake magana yake cewa a basu yanki a ina ainan ka su ne mutanen da suka kasa suka zama to kasar su ba su da abin da su fara yanzu kamar mu a Taraban nan da ake magana gaskiya ne yanda aka yi zabe a nan kowa sani yau maganan da ake nan ayi amfani da addini wajen zabuka ko baka ba amma duk wanda suka zabuka ni da addini yau suna kuka alhamdulillah ko baka ba sannan kuma ita gunar Taraba da ake yanzu nan magana da ake bata da adalci wallahi domin shin yanzu idan ka dubi appointment da Dario sai a commissionoyin sa guda 20 ka dubi mutane da muke su a Taraba musulmai guda hudu ne kawai
abin nan nashi idan ka dubi advisor nashi guda 80 yake da shi guda 6 ne kona wani suke da SA nashi haka kaga ba benima zan lafiya ba diamond lafiya da yake shi a bashi wallahi tallahi daga ran da asasa gunansin sa bai asasa don zan lafiya ba ko baka ba domin shi musulmi a taraba ma hakuri muke yi in ba hakuri kai ba kana tsammani za a zauna lafiyan da ake da shi
eh
duba dan baba da abin nan da nyame commissioner sa mostly duka musulmai ne haka dan baba shi kuma da yazo don me haka
to wato ina fahimta kadan kwanta da hankali ka wato kan cewa inda aka yi adalci
shine adalci an in kai adalci a ko ina ba ma a taraba ba billahi lazi ko ina kai adalci za a zauna lafiya kuma za a samu zaman lafiya amma duk inda bai adalci ba ina tabbatar maka babu zaman lafiyan da zai zama to wurin da inda shugabanni ba su yin adalci wallahi
muna godiya to lalle to muna godiya to muna fata Alhaji Nuhu Bakari duk lokacin da muka sake unkwa su kofa za a bude mana
insha Allah na
Mr. Aramati muna fata aka sake muka sake tuntuban ku za a bude mana
ba komai
to da wannan ya zama dole na jala bulan wannan shirin na tsaka mai wuya yanzu kan madadin shi babban yayi na Washington Aliyu Mustafa Sokoto ni naku Ibrahim Abdulaziz daga Jalingo ke fatan za mu sake saduwa
to a gai Sheku Malamai mun gode kwarai da wannan muhawara mai zafi da aka gudanar da ta shafi jihar Taraba kuma ta shafi Najeriya baki din da makumatu na siyasa muna godiya musamman ga su bakin namu Alhaji Inuwa Bakari na jam'iyyar PDP da Malam Aron Atimas na jam'iyyar APC da kuma musamman shi wakili namu Ibrahim Abdulaziz da ya jagoranci wannan muhawara daga can Jalingo kuma ya aiko mana ita muka cilo muku ita a madadin su duka Ali Mustafa Sakwato ne a Washington a huta lafiya
to a gaishe ku yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amma fa a takaice
Sojojin Najeriya sun tarwatsa wani yunkurin kai harin ta'addanci da mayakan Boko Haram suka shirya kaiwa a Maiduguri a jiya Litinin labarin da ya jefa mazauna yankin cikin fargaba wanda ya kai su ga arcewa domin su ceto rayukansu jama'an sojin ba su ba da ƙarin bayani ba akan wannan yunkurin amma shugaban wata kungiyar ƴan sa kai ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa mayakan sun yi amfani da jerin gwanon motocin fararen hula ne suna nufin kai hari akan wani shingen binciken sojoji a wajen Maiduguri inda suka bude wuta akan sojojin a wata sabuwa kuma mayakan Al-Shabab na ƙasar Somalia sun zartar da hukuncin kisa akan mutane biyar ciki har da wani matashi mai shekaru 16 da suke masa zargin dallikin asiri daga kasashen Kenya da Amurka da kuma Somalia an kashe matashin ne da sauran mutane guda 4 a gaban jama'a ta hanyar bindige su a shekarun jiya Lahadi a garin Idali mai tazaran kilomita 60 daga wato kudancin Baiduwa bayan da wani alƙalin kungiyar na Al-Shabab ya yanke musu hukunci na kisa bayan sun amsa ko kuma da aka ce sun amsa laifin su Isra'ila ta yi marhabin lale da kasar Guatemala na bin sawun Amurka wurin dauke ofishin jakadancin ta daga birnin Tel Aviv ta maida shi zuwa birnin Kudus Allah ya albarkace ka abokina shugaba Morales inji Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wata sanarwa da ya fitar akan shawarar da takwaran aikin nasa na Guatemala Jimmy Morales ya fitar yace karshen ta da sauran kasashe ma za su biyo sawun gurin amincewa da birnin Kudus kuma su maida ofishin jakadancin su a can sai dai kuma hukumomin Falastinawa sun la'anci wannan mataki da Guatemala ta dauka inda a cikin wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Falastini din ta bayar ta hannun kamfanin dillancin labaran Faransa take cewa wannan wani abin kunya ne da ya saba wa doka ya saba wa mabukatun shugabannin jami'u a birnin Kudus kazalika ya saba wa kudirin babban taron majalisar dinkin duniya wanda ke Allah wadai da amincewar Amurka hukumomin Philippines sun ce ma'aikatan kashe gobara sun gano dukkan gawarwakin mutane 37
to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin in yi sallama da ku ina taya iyalan Alhaji Hudu Idris Dili murnar daurin auren diyarsu Wasila Hudu Idris da angonta Buhari Ahmad Yangaki wanda za a yi ranar Asabar mai zuwa da karfe 10:30 na safe a gidan Alhaji Hudu Idris da ke unguwar Dakatakawa birnin Kano Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure a mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma baba makeji da ya taya ni da Salamun Adu Abu da ya hada mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin John Ellison ni naku Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi